sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau Litinin 1 ga watan Maris shekara 2021. Sarki Hashim Gumel ne tare da Baba ko makiyar da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farnacin kamu wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa wasu ɗan bindiga sun afka garin Amarawa da ke yankin Ilela da ke gabashin Sokoto. Haka kuma gobe Talata ake sarar Najeriya za ta fara karɓar kasan farko na allurar rigakafin coronavirus. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman, sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington. Amma da farko sai an fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. A yau Litinin, Iran ta maimaita kiranta ga Amurka ta dage mata takunkuman da gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump ta kakaba mata domin sake shiga tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015. A wani taron manema labarai a birnin Tehran a yau Litinin, mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran Sa'id Khatib Zadi ya ce inda gaske Amurka take neman sake buɗe tattaunawar yarjejeniyar nukiliyar, hanya na nan a fili. Amurka ta ɗage takunkuman, babu zancen ɓata lokaci a wannan hanya. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Iran ɗin ya irin waɗannan kalaman a jiya Lahadi game da batun maido da tattaunawar yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 da ake kira Joint Comprehensive Plan Action ko kuma JCPOA a takaice, da ta dakatar da shirin nukiliyar Tehran kana ta hana ta ci gaba da ƙirƙirar makaman nukiliya. Wani mai magana da yawun fadar White House ya maida martani a jiya Lahadi inda ya takaicin kalaman na Iran, amma ya ce Amurka a shirye take ta sake komawa ga tattaunawar diplomasiya mai ma'ana domin cimma fahimtar juna wurin biyewa yarjejeniyar ta JCPOA. Wasu bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna ƙasashen yankin Sahel sun fi yawan aurar da ƙananan yara a duniya, inda sama da rabin matan yankin ake aurar da su kafin su cika shekaru 18. Wakilin muryar Amurka a Burkina Faso Henry Wilkins ya ɗauko labarin wata da aka taɓa mata auren wuri da ta guje wa mijinta mai shekaru 54, wanda yanzu ta zama abin koyi ga mata da suka kubuta ga irin wannan auren. Yankin Sahel, wanda baya samun ruwan sama sosai da ke wajajen hamadar Sahara, ya haɗa ne da ƙasashe kamar Burkina Faso wadda ta fi yawan auren da yara a duniya. Vivian Sawadugo da aka sauya mata suna saboda a kare ta, ta yi rayuwanta ne a Burkina Faso, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da rabin adadin matan ƙasar an musu aure tun suna yara. Iyalanta sun tirsasa ta shiga aure tun tana da shekaru 12. Sawadugo ta ce an yi alƙawarin ba da ita aure ga iyalan mijinta tun lokacin da aka haife ta, wanda yake da mata huɗu da 'ya'ya da yawa. Bayan ta arce, ta samu mafaka a wata cibiyar da wani coci ya kafa wa 'yan mata da suka gudu daga irin wannan auren. Ta zauna wurin tsawon shekaru 10, ta kuma ƙarasa karatunta. Yanzu ta kai shekaru 22 kuma ɗaliba ce a jami'a. Ta bar cibiyar amma tana komawa akai-akai, tana wayar da 'yan mata kamanta da su kuma suka gudu suka bijeji, wanda ake ƙoƙarin kare huskokinsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, shugaba Aung San Suu Kyi ta bayyana gaban kotu, wanda shi ne karon farko da ta fito a bainar jama'a tun lokacin da aka kama ta tare da sauran manyan jami'an gwamnatin ta ta farar hula, bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin a ranar 1 ga watan Fabrairu. Lauyan Suu Kyi, mai shekaru 75 a duniya, ya ce shugabar tana da alamar ƙoshin lafiya yayin da ta bayyana a kotu ta bidiyon yanar gizo a Naypyidaw, babban birnin ƙasar. Lauyan ya ce masu shigar da ƙara sun zarge ta da aikata laifuka guda biyu a zaman kotun. Da farko, yunkurin tunzara borin jama'a, kana sai laifin saba ma wani ɓangaren dokokin sadarwa na aiki da na'ura ba tare da izini ba. A baya an zargi Suu Kyi da shigowa da kuma amfani da wayoyin rediyon tafi da gidanka da ba musu rajista ba, da aka gano yayin bincike a gidanta, da kuma sabawa dokar ƙasa akan bala'o'i daga Allah, inda ta gudanar da tarukan jama'a da ya sabawa ka'idojin COVID-19. A ƙarshe, wani binciken ƙasa da ƙasa ya nuna ana samun ƙaruwar amincewa da allurar rigakafin COVID-19 a ƙasashe da dama idan aka kwatanta da ƙarshen shekarar 2020, lamarin da ya fi yawa a Burtaniya da kuma Sweden. A yau Litinin ne wata kafar sadarwa ta ƙasa da ƙasa ta KCNC ta buga sakamakon bincike da ta gudanar a ƙasashe guda shida da suka hada da Burtaniya da Faransa da Jamus da Japan da Sweden da kuma Amurka. Jin ra'ayoyin mutane ya nuna kashi 89 cikin 100 na 'yan ƙasar Burtaniya suna ra'ayin yi wa mutane allurar rigakafin idan aka kwatanta da kashi 65 cikin 100 a cikin watan Nuwamba. A Sweden kashi 76 cikin 100 na mutanen da aka ji ta bakinsu suna ra'ayin yin allurar idan aka kwatanta da kashi 51 cikin 100 a watan Satumbar shekarar 2020. Tsofaffi da masu matsakaitan shekaru su ne ake sa ran tana yiwuwa su fara samun rigakafin tun cikin watan Nuwamba a cewar binciken.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ɗaruruwan 'yan bindiga sun yi daren mikiya a garin Amarawa a yankin Ilele ta gabashin jihar Sokoto. Inda suka halaka mutane da dama suka sace wani mutum. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da gwamnati ke ƙara ƙarfafa gwiwar jami'an tsaro don shawo kan matsalolin na rashin tsaro. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Bayan da aka samu sassaucin hare-haren 'yan bindiga a yankin na Ilela a kwanakin baya, sai gashi sun sake juyowa yankin tare da ɗaukar rayukan jama'a da dama. Ga dai wani mazaunin yankin na Amarawa wanda ya shaidi yadda al'amarin ya faru.
Sunana Alhaji Mustapha da su yankin na Fatin sun ka zo nan garin Amarawa wurin wani wanda aka ce ma Alhaji Rabu Amarawa. Sun ka zo wurin ɗaukashi to lokacin mutane sun ka hito domin su yi kariya ga abin da za su yi. Sun ka ɗauko shi Alhaji Rabu da halbe-halbe da sauransu sun ka hito da shi mutanen gari sun ka biyo su. Dan kuma sun ka samu 'yan sanda tare da mota 'yan sanda. Sun ka buɗa mota 'yan sanda wuta. Sai an ka ce bullet ɗinsu ainihin yankin Nafas ɗin ya ƙare. Da mutanen gari sun ka yi tururuwa haye da mutum kusan 200 ko 300 sun ka kai wurin su. A ce lokacin su kuma sun yi kwanton ɓauna ba su shiga ruggar ba. Mutane na tahowa kawai sun ka buɗa musu wuta. Yanzu a takaice dai kusan mutane dai waɗanda aka ganin tura su za su kai mutum 8 ko mutum 10 yanzu. Waɗanda aka tunanin cewa waɗanda an ka ɗauka an haka asibiti.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto akan wannan batun, amma dai kakakin rundunar ASP Sanusi Abubakar ya ce bai samu tabbacin aukuwar lamarin ba a hukumance, amma dai zai bincika kuma ya zuwa haɗa wannan rahoton ban ji ba daga gare sa. A garin Gatawa na yankin ƙaramar hukumar mulkin Sabon Birni shi ma kwanakin nan jama'a sun cincikan su cikin halin lahaula, inda ƙauyuka fiye da 50 suka yi hijira zuwa cikin gari. Wakilin jama'ar a majalisar dokoki ta jihar Sokoto Sa'idu Ibrahim Neno ya ce ko bayan hijirar da jama'ar suka yi 'yan bindigar ba su kyale su ba.
Barayin sama da mashin 50 suka zo kowane ya ɗauko mutane guda uku kowa da bindiga suka ratso garin Gatawan suka biyo 'yan gudun hijiran kuma suka yi awon gaba da duk dabbobin da a cikin gata da kuma dabbobin da 'yan gudun hijira suka gudano kuma suka kashe mutane uku har lahira.
A ɗayan ɓangaren kuwa gwamnatin jihar Sokoto ta ƙara tallafa wa rundunar 'yan sanda da motoci ƙirar Hilux guda 25 domin taimakawa jami'an fafada kashi na biyu inda aka umarci su yi aiki a yankin gabashin Sokoto. Gwamna Aminu Wazir Tambol ya ce wannan wani ɓangare na matakin shawo kan waɗannan matsalolin.
Wannan matakin da aka ɗauka yau na ƙaddamar da wannan yaƙi na Operation Puff Adder karo na biyu a jihar Sokoto yana daga cikin matakai sababbi da aka fito da su don ganin cewa musamman yankin gabacin Sokoto an kai ƙarshen wannan al'amarin. Kuma ina tabbatar muku da cewa gwamnati a tsaye take ba mu bacci don ganin cewa da yadda Allah da taimakon shi da addu'o'in al'umma mun kai ƙarshen wannan al'amarin.
Su kuwa shugabannin al'ummar da ke yankin na gabacin Sokoto sun gabatar da wannan buƙatar akan waɗannan jami'an.
Duk taimakon da gwamnati za ta yi ma talaka ko duk taimakon da federal government ko state government za ta wa talaka bai yi a ɗauke shi da inda ya ka gudun hijira ba a maida shi garuruwansu.
Ganin dai wannan ba shine karo na farko ba da gwamnati ke baiwa jami'an tsaro motoci, abin jira a gani yanzu shine irin tasirin da waɗannan motocin za su yi ko kuma akasin hakan da yake ayyukan ta'addancin ba ja da baya suke yi ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gai da Muhammad Nasir, a cigaba da ƙoƙarin ganin al'umman Najeriya sun samu tallafin allurar rigakafin cutar COVID-19 mai suna AstraZeneca wanda za su iso ƙasar gobe la Talata idan Allah ya kai mu. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da wasu sabbin hanyoyin dabaru da za su taimaka wajen tabbatar da an yi wa 'yan ƙasa allurar rigakafin cutar cikin sauƙi. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim.
Kaddamar da sabbin dabarun na aikin bada allurar rigakafin ta yanar gizo da aka yi wa lakabi da tech haɗin gwiwa ce daga hukumar lafiya a matakin farko ta ƙasar tare da ma'aikatar kiwon lafiya wanda a cewar ministanta Dr. Osagie Ohanyere dabarun rajistan sun hada da bin hanyoyin gargajiya amfani da na'urori da kuma bin gida-gida don inganta amfani da fasahar da aka kirkiro don aikin lamarin da director a hukumar lafiya a matakin na farko a Najeriya Dr. Usman Adamu ya ce an yi nasara sosai wajen cimma haka.
Tunda wannan ta taballa a Najeriya muna ta dakon yadda za a samu maganin da za a tabbatar da cewa an yi rigakafin ta an kare mutane daga kamuwa da wannan cuta. Kuma ga ya kamata canza salo kamar yadda muke yi da. To shi wannan TEACH ya kunshi abubuwa ne wajen guda biyar. Shine yadda muke bi da mun za a lura rigakafin kamar dadacan shawara ko sankarau. Ana taruwa mutane da yawa kawai kowa ya zo a yi masa. To ya kunshi wannan. Sannan akwai kuma wani dan link da za ka shiga yanar gizo domin ka tabbatar cewa an yi maka rajista kafin ka karbi wannan. To muna murna kuma muna godewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da ministan mu da shi ED Dr. Faisal kokarin da suka yi kullum ba sa bacci wannan domin a tabbatar cewa wannan al'ura ta zo Najeriya.
Ana dai sa ran wannan yunkuri zai sauƙaƙa wa 'yan Najeriya samun damar karɓan allurar rigakafin da ke zuwa yayin da kasar ke shirin amsan kashin farko na alluran a gobe Talata allurar AstraZeneca rigakafi ne na cutar COVID-19. Babban daraktan zartarwa ta hukumar lafiya a mataki na farko a kasar Dr. Faisal Sha'ib ya ce sun aika sako ga dukkan jihohi da ke fadin kasar da cewar baya ga gwamnati da hukumomin tsaro da ke sa ido kan yadda za a rarraba allurar ya zama wajibi hukumomi masu zaman kansu su ma su mai da hankali wajen tabbatar da cewar an rarraba allurar yadda ya kamata don gujewa sama da fadi da su. A nata bangaren shugaban hukumar tantance abinci da magunguna na Najeriya wato NAFDAC Mrs. Mojisola Adeye ta ce hukumar ta za ta duba sahihan bayani da kuma tantance hanyoyin kariya wajen amfani da allurar. Ko suwaye za su fara amsar wannan allurar rigakafi ga dai Dr. Usman Adamu da bayani.
Su ne waɗanda suka fi hatsarin kamuwa da wannan. Su ne kamar wanda suke aiki take zuwa su ɗauki samfur-samfur suke aiki a asibitoci inda masu wannan cuta take da kuma sauran jami'an lafiya wanda duk wanda baya da lafiya asibiti zai je. Waɗannan su ne daga an yi ma'aikatan lafiya sai kuma waɗanda suke shekaru 50 zuwa sama sai waɗanda kuma suke da wasu cututtuka daman wanda kuma su ma ya sanya a dalilin wannan suke da hatsarin kamuwa. Kuma akwai shugabanni kamar shi mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari da ministan lafiya da shi mataimakinsa Professor Oshinbanjo duka za a yi musu a bayyanar jama'a kowa ya gani duk ɗan Najeriya ya gani cewa yanzu wannan abu fa ba wai abu ne ba da wasa.
A yanzu haka dai Najeriya ta shiga jerin kasashen yammacin nahiyar Afirka baya ga kasashen Ghana da Cote d'Ivoire da suka soma cin moriyar tallafin na allurar rigakafin cutar na shirin hukumar lafiya ta duniya mai suna COVAX da ake son rabawa miliyan biyu ga kasashe 92 marasa karfi a duniya. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Shamsiya Hamza, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan.
Lamarin tsaro a Najeriya yanzu ya ƙara munana duk kauda matakan da gwamnatin ƙasar ke ɗauka don daƙile ayyukan ta'addanci. Yanzu satar mutane ya tashi daga ƙauyuka zuwa birane. A ce haka mana domin An sace ɗaliban sakandaren kimiyya ta na a jihar Katsina. Bayan kwana shida, gwamnati ta samu nasara an so su. Bayan wata biyu da wannan lamari, sai kuma a jihar Niger aka sace daukacin fasinjoji su 50 da ke cikin wata bus ta gwamnati da ke jigilar jama'a fasinjoji. Bayan kwana biyu da afko wannan lamari, aka kuma je Kagara aka sace ɗaliban makarantar sakandare da ke can wurin. To amma su a ranar Asabar nan da ta gabata gwamnati ta samu nasarar amso su bayan da suka yi sulhu. Ana cikin wannan bakin ciki sai kuma ga wasu mahara sun shiga karamar sakandaren 'yan mata ta garin Jan Gebe a Talatin Makwarra da ke jihar Zamfara. Suka sace ɗalibai masu bin yawa. Gwamnan jihar Zamfara Bello Matawallan Maradun ya yi mana bayani a fadar gwamnati. Ya ce ita wannan makaranta tana da ɗalibai 500 ne. Kuma daga ciki, ƙididdiga ya nuna cewa ɗalibai 317 ne suka koma sa'ad da aka buɗe makaranta.
Daga ciki ba tabbatar da lamba waɗanda aka doka ba domin maganganun da muka yi da malaman makaranta da shugabanni daga ciki an samu mutum 65 duk da uwaye sun shiga sun fasa makaranta suna fasa ɗayansu. Sauraka har yanzu babu ainihin takamammen waɗanda aka ɗauka. Kuma muna da hanyoyi na tabbatar da an nemi inda yaran nan suke. Amma alhamdulillahi duk wani jami'in tsaro da ke jihar Zamfara mun tura shi ya je can kuma an turo su daga Abuja domin tabbatar da cewa da yaran nan an same su cikin rayuwarsu da lafiyarsu.
A ƙarshe, gwamna Matawallan Maradun ya kuma yi kira ga al'ummar jihar da su kwantar da hankalinsu. Su yi haƙuri, gwamnati za ta iya bakin ƙoƙarinta ta ga ta ceto waɗannan yara.
Ina kira ga al'ummar jihar Zamfara a ci gaba da addu'a. Za mu ci gaba da ƙoƙari na kariyar rayuka al'umma da dukiyoyinsu. Kuma da kuka sani wannan abu shi ne na farko a wannan gwamnati. Matsalar tsaro a Najeriya ba Zamfara ɗaya ba ce ko ina gati tana aukuwa. Abu ne wanda ya shafi kowa kuma sai an ci gaba da addu'a domin Allah ya kare mu domin ba ka san inda za ta same ka ba. Kuma Allah mu roki sauƙi wurin shi domin ganin cewa mun samu sauƙi. Sannan mu farka da su cikin mu ko mu yi don Allah mu bari don Allah. Amma ina tabbatar mai jihar Zamfara Allah da gwamnati kuma za mu ci gaba da ƙoƙari Allah da har lokacin da aka gano su kuma har lokacin da suka dawo inda ya dace.
Waɗannan harhare da ke zuwa akai-akai nan da can ya sanya gonannin jihohin Arewa tare da sarakuna da ke shugabantar majalisar sarakuna na jihohin suka yi taro a birnin Kaduna. Gwamnan jihar Katsina, Right Honorable Aminu Bello Masari shi ne shugaban kwamitin tsaro na gonannin ya kuma yi man bayani.
Shi wannan taro makasudin shi abu biyu ne, babban ɓangare shi ne na tsaro. Na biyun ma babban ɓangare ne tunda yana da alaka da wannan maganar tattalin arziki na jihohin Arewa da rashin aikin yi wanda a Arewa ta kanta. Maganar tsaro ita tafi ɗaukar dogon lokaci domin ita ta shafi dukkan wannan al'amura da ake fama da su. Babban abin da muka tattauna kenan ko muka samu matsaya domin shugaban ƙasa ya turo da Chief of Staff nashi, shugaban 'yan sandan ciki wato DSS ya zo da shugaban ainihin 'yan sandan Najeriya ya zo da kuma minista mai watsa labarai sun zo sun ɗauki musamman abubuwan da ake cewa halin da ake ciki kuma da matakan da za a ɗauka wajen maganin wannan fitina. Magana tattaunawa ko mawani salo ka ɗauke ta ba wanda ya ce ka'in da na'in ya rufe ta. To amma a yi ta da wanda ya kawo kanshi don kanshi. Kuma abin da nake cewa mutanen nan wanda suka fi addaba makwabtansu. To idan makwabta da makwabta suka zanna lafiya ai wani ba zai zo ya ci raba faɗa ba. To saboda haka akwai buƙatar waɗanda duk suke jin za su ba abin nan to su daina kaiwa makwabtansu hari. Su daina kwasan musu iyali, su daina kwasan musu dabbobi, su daina kashe su, kuma su daina hana su noma gonakinsu. In aka samu wannan a wa'annan ƙauyuka da dazuzzuka, ai ba za ka ga ɗan sanda ba, za ka ga soja mutum da da ake zaune lafiya akwai su.
Wannan tsaka mai wuyar da yankin arewacin Najeriya ya shiga ya sanya malaman addini gargashin jagorancin Dr. Ahmed Gumi suka ziyarci dabar mahara a wasu daga cikin jihohin arewa maso yamma suka yi masu wa'azi tare da neman sulhu don a kawo ƙarshen wannan lamari. Na kuma tambaye shi ya yi ga lamarin.
Gaskiya muna ganin fa'ida kwarai nan take duk lokacin da muke magana da su waɗannan mayakan da kuma sauraren su da abubuwan da yake suke so a yi musu da kuma nuna kwaɗayinsu su na ɗaya su koyi addini kuma su ajiye waɗannan makamai su shigo cikin jama'a. To wannan abin farin ciki ne wanda kuma bishara ne gare mu duka cewa in an ci gaba da wannan tattaunawa da su da kuma biya musu bukatu muna fata wannan abin zai zo zuwa ƙarshe.
To na'am, ganin cewa ku ba hukuma bane domin kila akwai wasu bukatun da suka gabatar muku wanda yake sai dai mahukunta ba sani ba ko akwai kiran da zaka yi ga tangwamnatin tarayya?
Ai da mun duk abin da suke nema tare da mahukunta ne, wato muna kiran mahukunta yanzu kar su bari wannan kofa da aka samu aka bude na sulhu kar su bari ta kulle. Domin mutanen nan domin an kira su ne ta fuskan wato addini da yake duk mutum da an batar mishi Allah kuma ya ji tsoron Allah to yakan sassabto. To muna ganin hukuma ta yi kokari ta shigo a saurare su a ga abin da ya kamata a yi musu a yi musu. Amma dai tun da dai sun ɗauki makami kuma suna shirye su aji shi ya kamata hukuma ta wayoyin su da ido na rahma a duba a gani yadda za a yi sulhu a sasanta tsakanin mutane duka.
Babban abin da yake damun talaka shi ne biyan kuɗin fansa a sai da kaddarori a yi karo-karo cikin dangi har ma a fara yin bala idan kuɗin ba su cika ba. Kamar da yadda wannan dattijiya ta yi mana bayani.
Sunana Hajiya Gambo, yata ce aka ɗauke a kutar da kwatus da ɗanta a cikin gida wa'annan mahara suka same su cikin ɗaki da daddare suka tafi da su. Mata ba ta da miji, marayu ne, ba mu da ƙarfi. To muna roƙon ita gwamnati su rika taimaka mana ko da jaje da Allah kyauta. Muna kira ga gwamnati dan Allah ta rika taimaka ma marasa ƙarfi waɗanda ake ɗaukewa.
Wasu ne suka taimaka muku aka an sota?
Mutane suka taimaka.
Shika wannan matashi mahaifinsa ne aka kashe a lokacin da ya je ba da agaji ga makocinsa da mahara suka harbe shi.
Ni ne mai suna Musa Maki, sai na wayo wannan neman taimako. Shi ne sai babanmu da wata mata da ɗanta suka fito domin su kawo ɗauki ya buɗe kofa. Shi ne suka ɗauki shi da bindiga suka mai harbi da ita yanke shi ya faɗi ya mutu. Sai suka koma cikin wancan gidan suka ɗauki mata ɗaya da wata budurwa da kuma wani magidanci suka yi garkuwa da su suna can sun tafi da su. An yi magana da sun ce wai miliyan ɗari amma shi dai wannan ba mu lokacin shi ya yi. Muna kira ga federal government a yi ƙoƙari a ga yadda za a fito da wannan mata. Mu ko za a zai da dukkan dukkan da muke da ita a nan gida gaba ɗaya tare da yan uwa ba za a iya fita da wannan abu ba.
Mai ba da shawara kan harkokin tsaro ga gwamnan Katsina Honorable Ibrahim Ahmad ga abin da ya ce.
Mai girma gwamna yana jajanta kuma ana ɗaukan matakai na ganin shi an kawo sauƙi ga waɗanda al'umma ta shafa kuma in Allah ya dubo mutu za ta duba ta ga ya kamata ya yi. Amma babban kiran da muke yi shi ne jama'a dole sai mu haɗa kanmu mun kwaci kanmu daga wannan fitina.
Sanisha Malafashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Kwara United ta sake ɗarewa saman teburin gasar League ta ajin ƙwararru ta Najeriya bayan da ta yi nasarar dokewa Rewolves mai 'yan wasa 10-2 da nema. Wannan nasarar ta ɗaga ƙungiyar ta Kwara United ya zuwa maki 25 tare da tazarar maki 2 tsakaninta da Kano Pillars mai maki 23 wadda ita kam ta sha kashi a hannun Dakada da ci 3-2 a birnin Oyo. Enyimba wadda ta yi kunnin doki da Jigawa Stars ba ci ko ɗaya a Kaduna ita ce ta uku a tebur ita ma da maki 23. 'Yan sanda a ƙasar Spain sun kai samamiya ƙungiyar ƙwallon ƙafar Barcelona inda suka kama wasu manyan jami'an ƙungiyar Oscar Grau da kuma Roman Gomez Ponti jagoran lauyoyin ƙungiyar. Haka kuma an cafke tsohon shugaban ƙungiyar ta Barcelona Josep Maria Bartomeu da na hannun damansa Jaume Masfarà. An kama jami'an ne bisa zargin tafiyar da lamuran ƙungiyar ba bisa ka'ida ba, aikata ayyukan cin hanci da rashawa da kuma wawure kudaden ƙungiyar bayan da suka biya wasu kudade da kaɗan-kaɗan domin kaucewa dokokin kula da hada-hadar kudade na cikin gida. wannan na zuwa ne kuma a daidai sa'ar da ake ci gaba da gudanar da bincike akan badakalar kudade ta kungiyar ta Barcelona, inda ake zargin jami'an kungiyar da kaddamar da wani gangamin bata sunan wasu ƴan wasan kungiyar na da da na yanzu kamar Lionel Messi, Gerard Pique, Pep Guardiola da sauransu, wadanda suka soki lamirin yadda Batumi ya tafiyar da lamuran kungiyar. Batumi da sauran jami'an hukumar sa ta gudanarwa sun yi murabus daga mukamansu a ƴan watannin da suka gabata sakamakon cece kucen da suka taso. To sai dai Batumi ya dade yana musanta zargin almundahanar ta basa da aka kwashe tsawon watanni 12 ana bincike a kai. A wani labarin kuma, mai fatan kasancewa sabon shugaban kungiyar ta Barcelona John Laporta ya lissafa da kocin Arsenal Mikel Arteta a zaman wanda zai maye gurbin kocin kungiyar Ronald Koeman. Laporta ya bayyana karar cewa yana ra'ayin Koeman ya ci gaba da zaman sa a kungiyar, to amma ya ce in ma wani abu ya sa ya bar aiki a kashin kansa ko kuma kungiyar ta kore shi, to yana goyon bayan kocin na Arsenal da ya maye gurbin sa. Tuni dai da Laporta, wanda tsohon shugaban kungiyar ne, ya bayyana waɗanda zai yi aiki da su idan ya sami lashe zaben shugabancin kungiyar da za a gudanar a cikin watan nan. Hukumar shirya gasar Premier ta Ingila ta fitar da sanarwa inda take bayani akan dalilin daukar matakin hana kungiyar Manchester United bugun penalty a wasan gasar da ta fafata da Chelsea a jiya Lahadi. A rabin lokacin wasan na farko ne dan wasan United Marcus Rashford ya buga kwallon da ake hasashen ta taba hannun dan wasan Chelsea Callum Hudson-Odoi. To sai dai haka ma ana ganin kwallon ta taba hannun dan wasan United Mason Greenwood bayan taba hannun Hudson-Odoi. An kira alkalin wasa Stuart Atwell domin yayi nazarin hoton bidiyo, inda daga bisani ya yanke hukuncin cewa babu bugun penalty. Hukumar ta shirya gasar dai ta goyi bayan matakin alkalin wasan, wanda ta ce ya yanke hukuncin ne bayan kara nazarin bidiyon, inda kuma ya kafa hujja da cewa dan wasan na Chelsea mai daga hannu ya tunkari inda kwallon yake ba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gai da na Sanyin na, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To Sarfino a takaice, a yau Litinin Iran ta maimaita kiranta ga Amurka ta dage mata takunkuman da gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump ta kakaba mata domin sake shiga tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015. A wani taron manema labarai a birnin Tehran a yau Litinin, mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran Sa'id Khatibzadi ya ce inda gaske Amurka take neman sake buɗe tattaunawar yarjejeniyar nukiliyar, hanya na nan a fili. Amurka ta ɗage takunkuman, babu zancen ɓata lokaci a wannan hanya. Wasu bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna ƙasashen yankin Sahel sun fi yawan aurar da ƙananan yara a duniya, inda sama da rabin matan yankin ake aurar da su kafin su cika shekaru 18. Wakilin muryar Amurka a Burkina Faso Henry Wilkins ya ɗauko labarin wata da aka taɓa mata auren wuri da ta guje wa mijinta mai shekaru 54, wanda yanzu ta zama abin koyi ga mata da suka kubuta ga irin wannan auren. A yau Litinin, shugaba Ausan Suci ta bayyana gaban kotu, wanda shine karon farko da ta fito a bainar jama'a tun lokacin da aka kama ta tare da sauran manyan jami'an gwamnatin ta farar hula bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin a ranar 1 ga watan Fabrairu. Lauyan Suci, mai shekaru 75 a duniya, ya ce shugabar tana da alamar koshin lafiya yayin da ta bayyana a kotu ta bidiyon yanar gizo a Naypyidaw, babban birnin kasar.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sa wato kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Amma kafin mu sallama, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Usman Wali Banza, wanda Allah ya warasu a ɗazu da yamma, kuma aka yi jana'izarsa a garin Banza ta jihar Kebbi. Allah ya gafarta masa ya kuma kyautata namu ƙarshen. Sai kuma gobe, idan Allah ya kai mu, za ku zo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakuma Keri da ya ta na gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa huta lafiya, ganin sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.